أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta Litinin a yau muna uku ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1443 wanda ya dace wa hudun watan hudu miladiya ta 2022. Wannan zai zamanto mana zama na biyu game da abin da ya shahi tarjama na ma'adonin Alkur'ani mai girma, kamar yadda a jiya mun ji wasu bayanai da suke da alaka da falalar shi wannan wata na Ramadan, sannan kuma na irin hamzari da kaimi da ya kamata dukkan mutum mai imani na miji ko mace ya bada dan ya ga cewa ya samu amfanin da ke cikin wannan wata. Fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu. A matashiyan karatunmu na tafsiri zai zamanto daga farkon suratu Duha, wanda kiran daga nan za mu fara insha Allah ta'ala, sannan kuma mu ga abinda hali zai bada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana dace. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wadduha, wannan sura suratu duha tana ɗaya daga cikin surori waɗanda suke makkiya. Idan aka ce sura makkiya, ita ce surar da ta sabka kahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira. Duk surar da ta sabka a wannan lokaci ana kiranta da suna makkiya. ko ya zamanto ta safka a cikin garin Makka ko kuma ya zamanto a wajen garin Makka ne in dai kafin hijira ne suranta makkiya sannan kaso na biyu kuma sune suwar madaniya ko kuma ayatul madaniya surori waɗanda suke safka a garin Madina wanda su kuma su ake lissafa da cewa duk abin da ya safka bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shi kuma sai ake kira shi da suna madaniya wanda ya safka kafin hijira shi kuma sai ake kira shi da suna makkiya koda ba a garin Makkah ba ma ya safka amma za a mishi suna da cewa makkiya ne to wannan sura sura ce makkiya wanda kuma daga mun kalli yanayinta tana kamanceceniya da surar makkiya iya daga cikin alamun surori makkiya mafi yawancin maganganun da suke ciki zaka samu cewa maganganu ne takaitattu kaga wadduha wal layli idha saja zaka ga ayoyi ne gajeru kware da gaske a daidai lokacin da su kuma ayoyin Madina ko kuma surorin Madina sun sifanta da tsawo mafi yawanci zaka same su cewa tsawo gare su wannan sura tana da ayoyi guda 11 sannan kuma a tartibi da ake yi daga aya ta farko zuwa aya ta 11 nan suna dauke da sako daban-daban mabambanta juna wanda wannan kuma shine alheri da albarka wanda yake cikin alqur'ani mai girma sai kaga aya guda ɗaya tallintal inda za a tsaya ayi fashin baki ayi bayane akai to za ka ga abin zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo saboda sakonnin da suke cikin wannan aya Allah kadai ya san yawansu kenan duk da haka amma za a yi kokari a tattakaita abubuwa ya zamanto mun samu tazara mai girma fatan mu Allah subhanahu wataala mana tawfiki ubangiji subhanahu wataala yake cewa duha Allah yana rantsuwa da farkon yini shine lokacin wallaha abinda bahaushe yake cewa hantsi Allah yana rantsuwa da wannan lokaci na hantsi shine abinda ake nihi da wadduha kenan daga lokacin da rana ta fito daga gabas ta dan dago daidai tsawon tsinin mashi kenan daga lokacin da daga hantsi daga lokacin da hantsi ya fara wannan lokaci shine ubangiji subhanahu wataala ya rantsa da shi saboda muhimmancin da yake da sannan kuma da irin muhimmancin da lokaci yake da sai ubangiji ya rantsa da wannan lokaci saboda muhimmancin da yake da kamar yadda surar sukutum da guda ta dauki wannan farkonta shine suratul duha Allah ya bude surar da cewa wadduha sai Allah ya ce wal layli idha saja sannan Allah yana rantsuwa da dare idha saja a lokacin da duhu ya lullube shi kaga wannan ita ce rantsuwa ta biyu rantsuwa ta farko lokacin hantsi rantsuwa ta biyu dare a lokacin da duhu ya lullube shi shi ma wannan Allah yana rantsuwa da shi sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma wadda'aka rabbuka ubangijinka ma wadda'aka bi kyalika ba yani ma tarakaka wala takhalla anka ubangiji bi kyalika ba bi huta al'amarinka ba wa ma qala sannan kuma ubangijinka bi kyamace ka ba to waɗannan kalmomi duk wanda ya ji su zai ji cewa to kamar akwai abin da ya faru ubangiji subhanahu wataala yace ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai barka ba ubangijinka bai yi hushi da kai ba yazo a cikin hadisi ingantacce sahih al-bukhari hadisi daga jundub ibnu sufyan Allah kadir da gare shi yake cewa ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga hali da rishin lahiya da aka bai iya tashi ba dare guda biyu ko kuma dare guda uku wannan rishin lahiyan da yake ciki faja'at imra'atun sai wata mace ta zo wannan matar ita ce ummu jamil al-awra ita ce ummu jamil matar abu lahab wanda kun san tana ɗaya daga cikin wanda mun karanta ta a wancan shekarun da ya wuce tsinuwar da Allah ya yi wa abu lahab ita ma tana ciki wa mar'atuhu hammalat al-hatab da matar shi ita ma ubangiji subhanahu wataala ya la'ance ta to wannan mata lokacin da ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwanta bayyana da lahiya dare biyu dare uku sai ta zo take cewa fa qalat ya muhammad tace ya muhammad tace inni la arju an yakuna shaytanaka qad tarakaka tace ina sa ran cewa shedanin ka ya barka. Wai me ye shedancin? Magana da yake akan harakan da ya shahi jin tsoron Allah abota wa Allah shekada shine shedancin. Tace yanzu ga ka halin da kake ciki, ba na ganin wanda zai iya taimaka maka yau, gashi kwananka kaza a kwance amma babu wani dauke. Sai Allah sabkar da wannan ayar ko kuma wannan surar, Allah ya ce ma wadda aka rabbuka, ai ubangijinka bai barka ba, wa ma qala, Allah ba hushi yake da kai ba. Bal inna ma cewa rishin lahiyar da kake wannan wani ibtila'i na irin na rayuwa, ibtila'i na irin na rayuwa. To shine dalilin da Allah ya sa, Allah ya ambaci cewa ma wadda aka rabbuka wa ma qala, bayan shi ubangiji subhanahu wataala sai yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce walal akhiratu khairun laka min al-ula, ka sani cewa lahira ita ce mafi alheri a gare ka sama da ta farko. Wace ce ta farko? Ita ce duniya. Ibada da dan adam ya sa a kan shi cewa lalle tabbas rayuwar da zai yi gobe kiyama, gyara gobe kiyama ka shine mafi alheri a gare ka sama da kokarin gyara wannan duniya. Al-akhiratu khairun laka, ita lahira ita ce mafi alheri a gare ka min al-ula, sama da ita wannan ta farko wanda ita ce gidan duniya. Wanda kuma zaka samu da yawa daga cikin mutane, illa man rahima rabbuka wa qalilun ma, da yawa daga cikin mutane duniyar kawai aka sa a gaba, zancen abin da ya shahi lahira ba kowa yake kulawa da ita ba. Wani yana gama cewa rigima in ta lahira ce ai ba matsala bace ba, shi rigima duniya ce mai su. To duniyar duka kwana nawa za ka yi, wata nawa za ka yi, shekara nawa za ka yi, duk yadda aka yi dai sai an wayi gari an ce wacce ta mutu, ko an wayi gari an ce wani ya mutu, an kare kuma. Da haka walal akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka, asannu ubangijinka zai baka daga ni'imomin shi da falalolin shi, fatarda, abinda za ka ji cewa ka gamsu, ka yarda, ka shiga cikin halin nutsuwa. Sannan bayan waɗannan ayoyin sai Allah yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa, shin ubangijinka bai same ka ba a matsayin yatiman, a matsayin maraya, fa'awa, sai ubangiji subhanahu wata'ala ya baka mafaka. Wace mafaka ce Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Shine kasancewar ammin shi Abu Talib, ai shi ya dauki jibin tallamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance maraya ne tun kahin ma ya zo duniya, tun yana cikin mahaifiyar shi, mahaifin shi ya rasu, ai an haiho shi a cikin hali na maraici. Shin Allah yake cewa alam yajidka yatiman, kaga dai maraya yana cikin halin gararan ba, halin rishin mi, rishin kat a rayuwa, halin mi, halin rishin wanda zai kula da shi, amma Allah ya bada wanda zai kula da shi, kulawa wanda take ta kirki, wanda shine Abu Talib. Shin Allah yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa, sanne ya ce wa wajadaka dallan ay la ta'rifu dinan wala hudan, Allah ya same ka baka san addini ba, baka san wani abin da yake shiriya ba, fahada, sai Allah ya shiryar da kai. Bal ba ma wannan ba, yayi wahayi a gare ka ya zamanto kai ne jagora, kai ne kake dauke da tuta ta shiriya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, Allah ce lalle tabbas kana shiryasuwa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. Allah ke cewa wa wajadaka ailan fa aghna, sannan kuma Allah ya same ka ailan yani faqiran talakka fa aghna, sai Allah subhanahu wataala ya wadata ka. Da mi Allah ya wadata ka? Allah ya wadata ka bil qana'ati, da qana'a. Sannan kuma qana'a ita ake cewa wadata, duk mutumin da bayyana qana'a, duna bayyana yarda da dangana da dan kadan inda ya samu, to wannan mutumin koda mi ya samu ba zai ji cewa ya gamsu ba. Shi yasa ubangiji subhanahu wataala yayi magana akan wadata, yace wa annahu huwa aghna, sai yace wa aqna, Allah shi yake wadatarwa, shi yake bada qana'a. Zaka samu wani mutum ya mallaki dukiya tsababa, amma da zai ga jika guda a hannunka, kokarin shi da fafutukan shi da hankalin shi da lissahin shi, shine ya za a yi wannan jikan ta komo hannun shi, shi kai ya raba ka da ita. Me yasa? Saboda babu wadatar zuciya. Ita wadatar zuciya ita ce wadata. Duk wanda ya rasa wadatar zuciya to ya rasa wadata. To lalle ubangiji subhanahu wataala ya baka qana'a, يعني بما يسر لك من مال خديجه وابي بكر الله يا سوقي مك دوكيا غاتا خديجه الله يا سوقي مك دوكيا تا ابو بكر الصديق مازال صلى الله عليه وسلم كاغا ودانن متاني غدا بيو ده خديجه ماتر شي تفاري sannan kuma da Abubakar Siddiq sun ba da gudunmuwa ba ta wasa ba wajen abin da ya shahi tahiyar da addini wanda wannan abu kuma shi ake bukata a wajen kowa a cikin al'umma yani kai a karan kanka ke a karan kanki a yanzu da kike zaune ki tambaye kanki wace irin gudunmuwa ce kike badawa dan addinin Allah yayi gaba wannan wajibin dukkan wani mutum mai imani ne wace irin gudunmuwa ka bada wace irin gudunmuwa kika bada wani irin hannu kasa na bangaren da ya shahi dukiyarka na bangaren da ya shahi lokacinka na bangaren da ya shahi tunaninka na bangaren da ya shahi duk wani abin da yake da tsada a rayuwarka wace irin gudunmuwa ka bada na addinin Allah yayi gaba kaga Abubakar Siddiq ya bada dukiyar shi Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha ta bada dukiyarta manzala sallallahu alaihi wasallam yana da awa ita kuma tana kokarin taimaka mishi da tunaninta da kaikawanta da dukiyarta saboda dai a samu addinin ya kai inda ya kamata ya kai da haka zaka ga ajiya nan an bada labarin cewa wani daga cikin ƴan uwa ya dauki yaunin tafsirin da ake anan za a rika sanya shi a cikin gidan radio al-huda daga ƙarfe 1 na rana zuwa ƙarfe 2 na rana na kowace rana har Ramadan ya kare kaga wannan gudunmuwa shi ce bada sannan misali irin haska nan ake kaga gudunmuwa ce aka bada wanda zai zo ya zauna gudunmuwa ya bada kowa yayi tunani kamar wace irin gudunmuwa zaka bada saboda addini wace irin kula kake da dokokin Allah wajen kiyaye dokar Allah kar a zagi addini saboda kai kar a zagi addini saboda ke wannan shi ma gudunmuwa ne to wajibin mutum musulmi ne ya zamanto yana kokarin bada kulawa ta wannan bangare kamar da muka ga ga magabata Khadija radiyallahu anha sannan kuma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu duka sun bada gudunmuwa sun bada kulawa an ka duba su Usman su Abdurrahman ibn Auf duka dukiyar suka bada saboda addinin Allah ya gaba amma yau zaka samu da yawa daga cikin al'umman da Allah ya musu wadata ba kowa yake iya tsayawa ya ajje hankalin shi ba ya ma kanshi wani aikin alherin da zai samu ladan shi yana kwance a cikin kabari illa man rahimar rabbuka sai a bada labarin wani ya mutu ya bar gida 50 wani ya mutu ya bar gida 100 wani ya mutu ya bar gida 200 a garin nan amma kuma bai ma kanshi wani gagarumin aikin da in ya kwanta a cikin kabarin shi ba wannan ladan zai rika iske shi ya zalunci kanshi ka mutu ka bari an kare ka gane misali gida 200 ba maganar wadata bane yake su da kansu diyan naka da zaka bari su gada abun ya musu yawa su a karan kansu me yasa ba zaka dauki dai a cikin gidan 200 nan ba me yasa ba zaka dauki gida 2 ba ka hada su ka gina wata makaranta ka hada da masallaci a ciki a rika karantar da al'umma karatun alqur'ani mai girma ana karantar da su hadisi ana karantar da su fiqhu ana karantar da su aqida wannan alherin da za a rika yi kowane lokaci kwantinka na wajen Allah a bude ki kuma alheri yana zo maka sai ka tashi gobe kiyama ka tashi kaga wata bataliyar ladan da ka san kai ba aikin ka bane ba kace ya ubangiji ya akai na samu wannan ace ai wannan wakafin da kai wannan sadaka jariya da kama kanka da kanka shine alherin ya rika taruwa shine abin da ka samu yanzu ana amma ba kowa ke fahimta haka ba sai dai mutun ya tahaba da hadama da wutan zuciya cewa shi dai kawai ya tara mutun ya kokari ma kanshi aikin alheri tun kafin dama ta kubce mishi ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa wajadaka a'ilan fa aghna sai ce fa ammal yatima kaga abin da ya shahi maraya fala taqhar karka kaskantar da shi ka walakantar da shi ka cinye mishi dukiyar shi wa amma sa'ila kaga mabaraci mai roko fala tanhar karka kyare shi ka ce kai ta yi an giba abadawa ko ka watsa mishi hannu ko abubuwa makamantan wannan sai aya ta ƙarshe Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dangance da ni'imar da Allah ya yi a gare ka fahaddis ka bayyana cewa Allah ya yi ni'ima a gare ka kar ka zamanto mutum mai kuka kullum bi mana kina zaune tare da mijinki yana kokarin abin da zai iya shi amma kuma Allah daga kin samu wata wannan makafa wannan aggirashi da suna kafa to banda suka ba abin da zaki a kanshi ko kuma ki aikata wani aikin da yake isqatin haibar shi bi ma'ana abinda zai sarayar da mutuncin shi zaka samu irin waɗannan abubuwa lokacin da ake bada tallafi ko kuma taimako an bada labarin wata mata daga neman filanfi ta amshi diyar wata ta je akai cunkoso wani jami'in tsaro da ya tura mutane ya buga bulala aka danne ta tana goye da yaron ya mutu a garin da akai abin nan ba zan mance wata shekara ba daidai sallar layya ana bada tallafi irin na naman layya ita ma wata mata ta shiga tana cikin layi mijinta ya zo a inda take cikin layin nan yake cewa wannan matar raguna guda biyu na yanka mata ya zaka yana gidanta ta zo kuma tana neman amsar sadaka me za ta yi da shi kaga isqa'ul haiba rashin godiya duk abinda aka miki na ni'ima to wajibi ne a gare ki ki gode kar ki nuna butulci kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa iya daga cikin sababin da ya sa mata suka yi yawa a gidan wutar butulci renawa nuna ba'ayi kuna makamancin wannan ko ka ga wani yakhdumu li ihdahunna dahara zai gama rayuwar shi ka to kam yana mata hidima a ƙarshen rayuwar shi idan tsuha ya mamaye shi Allah ya jarrabe shi da talauci sai wannan iyali nashi an bayan kalle su kasu jurewa su je su rika tallata bukatar su a wajen mutane ta ai abinci hawa yanzu ba sabuwa yake ba abin duk ba irin na da bane ba ai ba dole ya zama irin na da ba wani so ɗaya yake nema a wuni yaci kin samu so ɗaya kin ci a wuni ya isa a lokacin da akwai abin duk abin da ya kamata na alheri an yi to wannan alherin wala tansawul fadla bainakum kar ki mance wannan kokarin da yayi da hamzarin da yayi da kaikawan da yayi wajibin mutum mai imani ne duk wani abin da aka mishi na ni'ima ya bayyana cewa an mishi wani abu na ni'ima namiji ko mace wannan kusan shine takaitaccen tarjuma na ita wannan sura suratul duha wannan sura tana dauke da gabbai daban-daban wanda iya da kyau ayi bayani akan su abu na farko magana da ubangiji subhanahu wataala ya bude surar da shi na magana na wadduha wadduha Allah ya rantsa da hantsi sannan yace wal layli idha saja Allah ya rantsa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi a wani wuri yake cewa shamsi wadduhaha Allah yana rantsuwa da rana a lokacin da ta bayyana karara sannan Allah ya rantsa da lokacin la'asar yace wal asri innal insana lafi khusr sannan Allah ya rantsa da lokuta gaba ɗayan su me yasa saboda dan adam ya fahimci cewa lokaci iya da muhimmanci dan adam ya fahimci cewa lokaci ba kayan wasa bane ba dan adam ya fahimci cewa lokacin da kake ciki a yanzu shine arzikin da Allah ya maka na ka tsaya ka inganta ayyukanka kai abin da ya kamata managartan ayyukan da za su saka samu kusancin Allah subhanahu wataala abu na biyu anan idan muka lura zamu ga Allah yayi rantsuwa da hantsi yayi rantsuwa da zamani yayi rantsuwa da kaza har yayi rantsuwa da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ayat da malaika karanta yanzu la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun to Allah yana rantsa da abin da ga dama ne karkace ai Allah ya rantsa da kaza kai ma ka zo ka ci karkace ta koran kwatsa ko tarnatsa ko na rantsa da shehu wani ko na rantsa da malam wani wanda duka baya halatta duk wanda zai rantsi to ya rantsi da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasum manzo Allah yake cewa duk mutumin da zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko kuma ya jaba ke shi shu bakka da ikon da zaka rantsi da tarnatsa ko takwaran kwatsa ko kakanka ko babanka ko kaza abinda yake wajibi akan ka shine kai rantsuwa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shelan cewa inna Allaha wa rasuluhu yanhayanikum an ta'lifu bi abaikum Allah da manzon shi suna hana ku akan ku rantsi da uwayenku man kana halifan duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa to falyahlif billahi ya rantsi da Allah aw liyasum ko kuma yashu to amma shi kuma Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba mai tambayan Allah me yasa akai kaza dan haka Allah abinda ya ga dama yake yaf'alu ma yasha'u yaf'alu ma yuridu abinda yake so ya ga dama shi zai yi ba wanda sai ce ma Allah danni amma da ni da kai da ke gaba ɗayan mu duk abin da zamu aikata na magana ne na tahiyya ne na aikata wani aiki ne za a tsaida mu a tambaye mu cewa me yasa muka yi kaza me yasa muka yi kaza ba yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina. Za a tambayi kowa da manzon da aka turo da waɗanda aka turo musu manzon, sai an tambayi kowa me yasa kace kaza, me yasa kike kaza, me yasa baki kaza ba, me yasa kace kaza, dan kika tai waje kaza. Dukkan waɗannan abubuwa ne wanda za su zo mana a cikin tambayoyin da za a mana idan mun tsaya a gaban Allah subhanahu wataala. To da haka wannan shine gaba na farko, gaba na biyu, gaba na uku, bayani akan abin da ya shahi hantsi ko kuma ka ce wallaha ko kuma lokacin wallaha ko kuma ka ce sallar duha. Sallar duha tana da irin nata hukumce-hukumce da ya kamata mu yi kokari mu kiyaye su saboda muhimmancin da ita wannan sallah take da. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya karantar da mu muhimmancin da lokaci ko kuma a ce sallar wallaha take da. Idan ka ce salatu duha tana ɗaya daga cikin salloli na nafila, sannan kuma tana da girman daraja ta ɓangaren da ya shahi lada. Shar'ancinta ya samo asali daga hadisin Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi, wanda hadisi ne da Imam Bukhari ya zo da shi, Imam Muslim ya zo da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi yake ma Abu Huraira bayanin cewa Abu Huraira ya ce awsani khalili bi thalasi, bada'ina wanda nake so so na kololuwa na ƙarshe shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mun wasici bi salasin da abubuwa guda uku kar in bar su a cikin rayuwata. Abu na farko yace bi siyami salasati ayyamin fi kulli shahr, in samu kwanaki guda uku a cikin kowane wata in rika azumtar su a cikin kowane wata. Ya zamanto aziminka zaka azumci kwanaki koda guda uku ne a cikin kowane wata, kuma ba ku san ba darajar da take cikin wannan azumin guda uku. Na farko yana tahiyar da damuwar zuciya, tun mutumin da yake fama da ƙumcin zuciya ka riƙa jin kai da kanka kaman ka kai ka kashe kanka da kanka, ka riƙa jin ka shiga cikin halin takura kana jin haushin kanka. To ka ɗauki wannan usulubi, ka ɗauki wannan tsari a matsayin tsarin rayuwarka, azumin kwanaki guda uku a cikin kowane wata. Siyamu salasati ayyami yace fi kulli shahr, wannan shine wasiya ta farko. Wasiya ta biyu manzon Allah yace kar ka sake ka bar raka'atayyi duha, raka'o'i na sallar wallaha. Kaga asalin mashru'iyyatu salatu duha, sallar wallaha kar ka barta. Sannan kuma za mu zo mu ji karancinta nawa ya kamata mutum ya yi, kuma ƙololuwanta nawa ya kamata mutum ya yi. Abu na uku manzo Allah yake ce mushi wa an utira qabla an anama, manzo Allah ya mun wasiyacin cewa in yi utiri kafin in barci, in yi utiri kafin in yi barci. A yanzu da ake cikin watan Ramadan iya da kyau mu fahimci cewa tsayuwa tare da liman a masallaci a lokacin da muka zo sallar tarawihi har a yi wutiri da mu yana da mahimmancin gaske, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk mutumin da ya tsaya tare da liman har aka kare to za a ba shi ladan kaman daren nan gaba ɗaya kaman kai kana kiyamul layl. Da haka za ka ga wasu lokacin da aka zo yin wutiri sai ga mutane suna fita, a kakka huta ka tsaya a yi da kai. Sauran lokutan ka misali ka da lokaci kana ga za ka tashi cikin dare ka da daban yin nafila raka'a guda biyu, kuma ka ja su yi tsawo, tsayuwa mai tsawo, ruku'i mai tsawo, sujada mai tsawo, kuma ka zauna kai ta istighfari salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran ayyukan alheri, ayyukan lada, karatun Qur'ani da sauransu. Wannan su ne abubuwa guda uku da manzon Allah ya wasiyaci Abu Huraira akan cakar ya bar su: azumin kwanaki guda uku a cikin kowane wata, sannan kuma da sallar wallaha, sannan kuma da abin da ya shahi yin wutiri kafin mutum ya barci. Sallar wallaha tana da falala, falalanta ya zo a cikin hadisin Abu Zarul Ghifari Allah ƙara yarda a gare shi. Abu Zar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. زامو واي غيري أكو كو تجابا تغنغن جيكين كجيكينا جيكين مغبادا كو تجابا أكوي صدقة ديكي واجبي أكو مبادا غبا نوي كي جيكين آدم داري أكور ستن داري أكور ستن كينا إن صدقة بيه زاكما كو تجابا صدقة نو زاكبادا sadaka 360 zaka bada duk sai Allah yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa sai aka ce to abin yana da sauki sadakar ba irin waccan sadaka ba akwai hanyoyin da aka baka daman fa kullu tasbihatin sadaqa idan kace subhanallah a matsayin sadaka yake wa bi kulli tahmidatin sadaqa in kace alhamdulillah a matsayin sadaka yake wa kullu tahlilatin sadaqa in kace la ilaha illallah a matsayin sadaka yake to amma sai dai ayo ki tambaye kanki kin ce subhanallah kin ce alhamdulillah kin ce la ilaha illallah wa kullu takbiratin sadaqa kuma dukkan allahu akbar da zaki ce shi ma a matsayin sadaka yake sannan manzon ya ce wa amrun bil ma'ruf sadaqa ki yi umurni da aikin alheri shi ma a matsayin sadaka yake sannan wa nahyun anil munkari sadaqa ki yi hani akan wani aikin asha shi ma sadaka ne ki ga wani aikin alheri da ya kamata aikata sai ki yi umurni akan aikata kiya da daman da zaki bada umurnin aikata karki wasa sai zaman to wannan abin da kika bada umarni na alheri aka aikata mutum guda ya aikata kina da kamashin lada biyu suka aikata kina da kamashin su uku suka aikata kina da kamashin su sannan kuma ayi kokari a rika hali akan mummunan aiki in kuka hadu cikin mata wata tana so ta tada muku kura babu gaira babu dalili sai ku ja ta gehe kuma ta nasiha wacce kiji tsoron Allah kazan nan ba kaza bane kaza ne saboda kar ku sa mata ido kuma ta je ta jayo ruwan da zai zo ta tuku gaba daya wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yujziqu min zalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha ya wadatar maka game da wannan sadaka na gabbai 360 a kowace sahiya raka'a guda biyu tallin tal da zaka yi da sahi a lokacin wallaha sun isar maka akan abin da ya shahi wannan sadaka ta gaba 360 kaga kenan aikin sallah wallahi ta kama mu dukkan mutumin da yake so ya sabke wannan haƙƙin na gaban shi a kowane sahiya kenan koda raka'a biyu ne ki samu lokacin da zaki rika yin su a kowace sahiya wannan shine falalar da ita wannan sallah take da adadin raka'o'in da ake yi aqalluha ithnatan mafi karancin abin da ake so mutum ya shine raka'a guda biyu sannan kuma wa aktharuha thamanin mafi tsawon su kuma kar su wuce raka'a guda takwas ki hudu ki sallama ki hudu ki sallama ko ki biyu ki sallama ki biyu ki sallama ki hudu ki takwas misali kana zauna irin wannan lokacin ba wani aiki kake ba wani shugulkin da yake damunka sai kai takwas kai idan zaman to kuma akwai wasu aikace aikace a gabanka kaga sai kai guda biyu sun wadatar wannan sallar lokacinta yana farawa daga lokacin hantsi daga lokacin da rana ta dago daga wajen hudowanta ta huta daga cikin jajajen nan na hudowa ta dan fara ta sa haske daga lokacin wallaha ya shiga bayya huta har sai kusa da lokacin da rana ta zo zawali ta tsakiyar sama in ta zo tsakiyar sama to lokacin sallar wallaha ya kare wannan sallah daga cikin falalan da take da ya zo a cikin hadisin Zaid ibn Arqam yake cewa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala ahli quba'a wa hum yusalluna ad-duha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya huta ya je wajen ɗan anguwar Quba ya same su suna yin sallar wallaha fa qala sai manzo Allah yake cewa salatul awabina idha ramadatil fisal min ad-duha sallar keɓantattun bayi abdul awwab bawan da ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah shi ake samu da sallar wallaha duk macen da ta kula duk namijin da ya kula da sallar wallaha to ya samu shaida daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi bawa ne wanda yake awwab mana bawa wanda ya maida al'amarin shi gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine takaitaccen bayanin da yake da alaka da abin da ya shahi sallata wallaha bayan shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa bayan rantsuwa da wallaha da rantsuwa da dare a lokacin da dare ya shiga sannan kuma ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai kyale ka ba ubangijinka bai yi hushi da kai ba alam yajidika yatiman fa'awa ba abin da ya shahi wal akhiratu khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda sai Allah ya shiga bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya same ka a matsayin yatim maraya yana ɗaya daga cikin sabubba ko dalilai da a ce wani ba zai yi risir a rayuwar shi ba ko kuma wani da kuke gani bai samu risir a cikin rayuwar shi ba me yasa saboda ai maraya ya tashi bimana da ya daga idan shi ba babu mahaifin shi wata kila wani zaka samu yatimul ab wal um da uwar da uban duka babu su to wani akwai dalili mai ƙarfi akan wannan yaron ya kasa cimma manufan da ya kamata ya cimma a cikin rayuwar shi to amma hukuncin Allah sai ya huddo khairul bariyati fiyayyar halitta gaba daya wanda yahi kowa yahi komi a cikin halittun Allah kaf sai huto a matsayin maraya kamma a aihe shi mafi shi ya rasu ka duba hukuncin Allah wanda wannan kamar tasliya lallashi ne da ba da haƙuri ga zukatan duk wani mutumin da yake maraya ne ko duk yaron da yake maraya ne cewa wannan maraicin kar ya dame shi ya tsaya yayi abin da ya kamata najahin rayuwa a hannun Allah subhanahu wataala yake mutum ya risira a rayuwa wannan wani abu ne a hannun Allah yake ga wanda yake maraya ne ya zamanto shi ne khairul bariya yani kowa a cikin halittun Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alam yajidka yatiman shin ubangijinka bai same ka ba a matsayin yatimi bi ma'ana wanda yake maraya ne fa'awa Allah sai ya baka mafaka inda zaka iya fakewa ka samu rayuwa nagartacciya kuma tabbas haka akai ƴan uwa musulmi anan nake so in ja hankalin kaina in ja hankalin mu gaba daya akan abin da ya shahi marayu da kula da marayu a yau mu ne muke rayuwa la tabbas gobe ba mu bane ba Hausawa suna cewa aikin alheri baya ake jefa shi amma kuma a gaba zaka tsince shi a lokacin da zaka yi ranka baya so sai ka danne zuciyarka sai ka yi haƙuri amma kuma idan ka aikata aikin nan babu wani mutumin da zai ji daɗi yayi farin ciki yayi murna akan wannan aikin sama da kai Abdul Aziz ibn Baz Allah ya rahama gare shi yake cewa la raiba anna al-yutma aw anna al-yatima wal miskina min ahaqqan min ahaqqin nasi birri'ayati wal inaya babu makawa cewa maraya da miskini mutumin da ake ga cewa yana da karancin abubuwan rayuwa suna daga cikin mafi haƙƙin mutane akan a ba su kulawa a damu da al'amarinsu yace wa qad aktharar rabbu azza wa jalla fi kitabihi al'azim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yawaita bayani a cikin littafin shi mai girma min al-hassi على الإحسان إليهما ورحمتهما ومساواتهما أو مواساتهما ومواساتهما وبنجي يا جا حنكلي أكن أن كوديتر أكن كولا دنون توسي غمرايا سنكم دكا ما وان متومن ديكي دي كارنشن حالي دن حكا واجبين دكا متانن دسوكي دي إيماني سوغتشي واسوني ساري ساري مي كيو wanda za su riƙa kula da marayun da suke cikinsu yau a cikinmu akwai da yawa wanda sun san musallai da yawa za ka samu magidanci ne yana ƙoƙarin kula da iyalin shi gwargwadon hali amma ubangiji subhanahu wataala ya ƙaddarta mushi mutuwa ya bar kuma iyali ya bar yara da mata wanda wannan yaran da matan suna buƙatar kulawa wa zai kula da su mu da muke raye mu za mu kula da su amma a yau ba na tunanin da sunan hukuma akwai gida na maraya na marayu da ake kula da su da sunan hukuma akwai ni dai musani ba akwai wanda ya san cewa akwai wani gida na maraya wanda marayu ne gwamnati take kula da su an yi shiru kenan babu wanda ya sani dai ba mu kore ba amma ni dai musani ba kuma ban san ba akan cewa wani ana ya sani zaka samu gidajen marayun da zaka gani mafi yawancin su wasu mutane ne za su yi tattaki daga kasar waje wasu kasashen kasashen arna ne wasu kasashen kasashen musulmai ne za su zo su yi gidan marayu wanda wannan gidan marayun nan wajibin mu ne mu da muke raye mu ga cewa mun yi gidan marayun nan saboda la'alla diyanka a ciki za su zauna ba magana wani Allah kiyaye bane ba abinda Allah ya kadarta ne zai faru mutun nawa wanda yana ba iyalin shi haƙiƙanin gata da kulawa yau ya faɗi ya mutu ba tare da an yi tsammanin zai mutu ba iyalin suka shiga cikin wani yanayin da ba bai da kyau saboda ita rayuwa babu wani abu mustahil a cikin ta baka cewa abu kaza impossible ne a cikin rayuwa in dai kana raye to kuma sai dai yanda hali ya bada sai yanda Allah ya kadarta maka kenan me yake wajibi akan mu mu tsaya mu yi tsarin da zamu ruha maka masiri mu tsaya mu yi tsarin da zamu taimaka wa junan mu wannan maraicin wani abu ne wanda zawwa ne yake ba zaba ake ba suna ake rubutawa ba ba wani zai je rubuta sunan shi ba cewa shi ya zaba ya zama bangare kaza a zawwa ne yake to in muka hadu muka yi tsari mai kyau na halin tallafawa da agazawa da kulawa kaga kanmu muka ma sannan kuma za mu samu gwaggwaban lada a wajen Allah subhanahu wataala sannan bugu da ƙari za ka ga a yau ɗabi'anmu da halinmu hali ne wanda muna da shi amma hali ne wanda bai da kyau kowa me yake yi nafsi nafsi kowa ta kan shi yake me ta kan shi kowa gidan shi ɗiyan shi kawai su ne kawai abin da ya sani a daidai lokacin da za ka samu wani Allah ya ba shi daman da zai iya kulawa da su a wasu amma ba zai yi ba iya da dukiya tsaba ba wanda shi da kanshi bai san me zai da ita ba gina ma kanka gidan marayu ka kirkiri wasu kasuwanci da wasu ayyuka da wasu hannayen jari wanda za su tahiyar da gidan marayu ko da baka da rai mu a harkar rayuwa mun sai da zamu tsara rayuwarmu daga an ce an bude kamfani kaza kowane mai kuɗi kowane babban ma'aikacin gwamnati zai yi gudu ya kai ya sa hannun jarin shi a ciki saboda ya zamanto iya da percentage a kowane abin da za a samu a cikin wannan kamfanin amma banda harakar da ta shahi samun lada la'alla wannan abin da za ka yi ɗiyanka ne za su zo su cikin wannan maraicin ka bar takabin cewa ka tara kaza ka bar kaza mutum nawa ya mutu a yau ɗiyan shi da ƙarfi da yaji suka zama talakawa ya tara ya barin dukiyar gata nan idan aka samu wani ɗan wawura an yi zauna a saman ta shikenan yara ne ka bari ƙanƙana ba sa iya fahimtar komi ko kuma la'alla in suna fahimta ma wanda yake gaban nasu ya shiga gaban su an ƙare ka gansu su ne ɗiyan alhaji wane su ne ɗiyan wane amma ga su nan a gigice a cikin wani irin hali na taƙashufi da talauci idan aka irin wannan tsarin wa zai kai kanka da kanka ka taimaka ma to amma za ka samu duka waɗannan abubuwan ba mu da su kowa jira yake talakka da mai mulki da mai kuɗi da wane ne in banda ɗaya-ɗaya kuɗi ake samu a cikin al'umma wanda zai zo ya ƙirƙiri ya dasa gidan marayu kuma shi ma ya yake riƙe shi juhud ne na mutumin da ƙoƙari ne na mutumin da baya da shi ba yanzu gidajen da akwai a nan garin da magaran misali na marayu kaga wannan gidajen kusan kafinsu gidaje ne waɗanda in ba na turawa ba to na ƙasashen musulmai ne wanda suka aiko daga wani waje aka yi su in ban da ɗaiɗaiku daga cikinsu wannan ɗaiɗaikun nan wani lokaci na ta ɗaya daga cikin wannan gidajen marayu ɗaiɗaiku irin nanan wanda ba na wani ƙasan waje ba ne ba ita matar take bayanin cewa masu kamar hukuma ma ta gari idan wani yaro ya biyo ta hannunsu sai dai su kawo mata nan su ajiye mata shi kuma a matsayin ku a garin nan shi ne babba daga la'alla shi ne na farko ko kuma shi ne na biyu don me a matsayin a mataki na girman da kake da girman kujerar da kake sama ku yi tunanin ya za a yi ku ƙirƙiri irin waɗannan gidajen saboda ku kawo al'umma ku sauƙi zaka samu yaron da kamar da bayani zai zo anan wani yaron shi ba ma harakan maraici bane ba shi gondama marayin da shi shi tsunto shi akai take cewa wallahi akwai yaron da aka tsunto a shara a jibji wanda ta aihe shi ko wanda ya ajje shi a cikin wani karto kare ya kwana yana gadin wannan yaron har asuba wani bawan Allah ya huto tahiya masallaci karen yake haushi da alama kuma da kasa mutum yake jin kukan jinjiri yana kusantowa karen sai ya gusa wallahi yana bude kartonin jinjiri na ciki a garin aka wani abu nan da watanni guda uku da suka wuce nan daidai wannan likitan mai amfan aka tsinci wata yarinya ita ma tana nan ga wannan gidan to sai zo wannan yaron waye uwarsu waye ubansu babu ko daya sai aka kyale su a saman titi su yi abin da su ga dama dan Allah idan ya san yanda za a kunna ma garin nan wuta in ya kunna mishi wuta meye bakin cikin shi a ciki meye damuwar shi waye dame shi a cikin garin ina ruwan shi da ku ba ruwan shi da ku saboda bai san wani abin da ake cewa tausayi ba ko wani jin kai ko ƴan uwantaka ko wannan uwa ce ko wannan uba ne ko wannan kanin uba ne ko wannan kanin uwa ce ko wannan wane ne duk wannan bayani shi an haramta mishi a cikin rayuwar shi ko ba ku san ba yadda za ku yi da waɗannan yaran ku abin da kuka sani a mataki na hukuma sai dai ya za a lalata yaran ta hanyoyi da asalib daban-daban na su rika lalacin kuma su rika aiho da irin wannan yaran suna zubda su a irin haka ne sai a ce ga wani ya fitini kowa da kudinka ba kisar ka yi lumfashin kirki ta haka al'umma rayuwa abu ne wanda yake takamul ne dole sai da kai dole he da ni dole sai da ita dole he da su dole he da mu gaba daya wani baya jan daga ya ce a ni kadai zan rayu baka isa ba yau yaro ɗaya in ya lalace a kan harakar ɗaukar matakayar za ka yi a gidanka kadai abu nawa za ka yi abu da yawa ka ga dole ka sai gidanka ka gewaye gidanka gaba daya ka yi kuɗi ka sa a ciki kai ma ran da abin ya ɓaci kohon ta liƙe ko na makamancin wannan kai da kanka baka da ikon da za ka dora wataƙila abin ya tashi daga nan sai ka kai matakin da za ka ɗauko vigil ɗin da zai rika zama ɓoyon gidanka ko kuma ya zama a jami'an tsaro su a baka su zo su rika gadinka amma duk da shi irin wannan hatsabiban yaran ran da hatsabibanci ya tashi wallahi baka shi me ya kamata a yi kenan kowa ya ka hannun shi a kan ya za a yi a tarbiyyantu in aka tarbiyyantu wannan matsala an wuce ta Allah shirye mu ƴan uwa kula da maraya yana da girman lada wanda kuma duk wanda yi Allah subhanahu wataala ba zai tozartar da ladan shi ba inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da aikin lada na mutumin da ya kyautata falalan da kula da maraya yake da ya zo a cikin hadisin Sahal ibn Sa'ad Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza manzo Allah yace da ni da wanda yake kula ya dauki yaunin maraya a gidan aljanna manzo Allah yace haka muke ya manzo Allah yayi nuni tsakanin yatsa ta tsakiya da yatsa shi manuniya haka kenan kai makwabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a gidan aljanna wace daraja take wannan daraja yanzu iya daga cikin mizar a matar a wannan ake da shi da suna Mal Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jamaa wannan latijo da ake gudu a Sunna TV ko Africa TV tiri mai tambayoyi kun san shi eh wanda aka yi wata tambayan hada ne kawai zai maka auci da ya jama aya ba jama ka zai zama ka jama ka DC ba saboda ya zama a matsayin wani abun dole haka in ya kamace shi wani abu kuma kaza ya kamace shi wannan matar shi da ta rasu kwanan baya daga cikin muwasafat inta da mizanta da ake hadi ma'ana irin abinda take banta da shi na halayen kirki marayun da suke gidan shi Allah ya yi yawa da su kuma shi da kanshi ya yi itirafin cewa kokari ne na wannan matar tashi ta bada dama akan cewa dan wani a doko shi a kawo shi ita kuma za ta kula da shi. Amma yau mace nawa ce wadda batta so wani ya rabe ta? Wallahi su suka yawa, so take ita kadai kawai wahdaha la sharikata laha, ba ta so kowa ya rabe ta, batta so komai ya rabe ta. Dan wani dama zancen ta rike bai taso ba. Shi kuma akbaru aib fi hayat, mafi girman aibi a cikin rayuwarka, kai idan ka rike na wani a lokacin da babu kai, kai ma Allah zai dora wasu bayin Allah na gari akan su kula maka da naka. Amma kin zo kin tada hankali, kin hana komai ya tafi yadda ya kamata ya tafi, kin hana kowa ya rabe ki, ana cikin haka malakul maut sai zo kwankwasa kowa sai ya dauki ranki. Ga diyan nan kin bari, wa zai kula da su? Ke da dan wace ka kula, ke za a kula da naki? Ita fa rayuwa tana kama da kamata dinu tudan, imana kamar yanda kai in ba kai hankali ba, kai ma in ba wajen asirin Ubangiji ba, yanda kai ne kai ma haka za a maka. Kuma shi ne ma jan hankalin da Allah ya yi a kan cewa yakhsha allazina law taraku min ba'dihim zurriyatan,
wal yakhsha allazina law taraku min ba'dihim zurriyatan bi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afa, kai idan ka kalli marayun gidan wani ka tuna cewa yanzu kai ne ka mutu, shi ya san zai mutu a wannan lokacin ko ya tsara zai mutu, to ka dauki kanka ka aje a wurin shi cewa kai ne ka mutu, yanzu ga diyanka nan gaba ɗaya ba wanda shekara bakwai a cikinsu. Zaka so wani ya zalunce su, zaka so wani ya handami dukiyarsu, zaka so wani ya sa su gaba ya rika azabtar da su. Kaga yara marayu an kai su gida an ajiye su, ko da sunan mahaifinsu ta mutu, ko da sunan mahaifinsu ya rasu, a kasu ga wani gida a yi ta azabtar da su azabar sahi daban ta madace daban, duk wani aikin da ya kwana a gidan su za su yi. A cikin haka kuma cikin hikima ta Allah subhanahu wataala, yaran da aka bashi irin wannan azabar, aka gana mishi wannan azabar, sai Allah fahimtar da shi hakikanin me ake cewa rayuwa. Ke diyankin da kike kula da su, kina wani kaffa kaffa, kina su shafa ku da mai ne, ba a sa su kaza, ba sa kaza, ba sa kaza, ba sa aikin wahala, gaba ɗaya su huto a matsayin balidai sakarkaru wanda ba su san me ake cewa rayuwa ba. Kuma ƙarshe nawa aka yi wannan da kika azabtar da shi ɗin, shi zai komo ya ɗauki hidimar rayuwarki komai da komai rayuwarki. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, in kuka kyautata kanku kuka kyautatawa, in kuka munana ma kanku kuka munanawa, duk wanda ya aikin alheri kanshi, duk wanda ya munana kanshi, ina rayuwa take, ina duniya take? Wallahi a yanzu zaka samu ba kowace bace ba za ta bada aman nan cewa a kai dan wani ya zauna, kuma a zauna lahiya. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalar da mutumin da yake rike da maraya yake da. Al-Imam Ibn Battal yake cewa Allah ya rahama a gare shi, haqqun ala kulli mu'minin. Kaga wannan hadisin da ka saurara, yace haƙi ne akan dukkan wani mutum mai imani, yasma'u hadha al-hadith, wanda yaji wannan hadisin, an yarghaba fil amali bihi li yakuna fil jannati rafiqan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa li jama'ati al-mu'minin wal mursalin. Wajibi mutum mai imani ne, namiji ko mace, daga sauraron wannan hadisin kai aikin da zai gadar maka da kasancewar makwabtaka tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin gidan aljanna. Manzon Allah yana cewa a cikin hadisin Abu Huraira, kafil yatimi lahu aw li ghairihi, manzon Allah yace majibincin lamarin maraya, lahu marayan nan naka ne, famin ka ne, aw li ghairihi, ko kuma ma bukku da alaka ko ta kusa ko ta nesa. Yanzu irin kasashen da suke turowa ana gina gidajen marayu ana taimaka musu, miye alakarsu da marayun? Babu. Mazalla ke cewa wannan mutumin, ana wa huwa kahataini fil janna, dani da shi haka muke a gina aljanna, dani da shi haka muke a gina aljanna. Dan kowa ya kokari ya ga abin da zai iya ma kai shi na aikin alheri,
wanda wannan kuma dama ce Ubangiji subhanahu wata'ala yake badawa, ba dole sai ka mallaki wasu abubuwa a rayuwa zaka iya haka nan. Dan abin da kake da zaka iya yi, ka dauki wani maraya, misali kayan sallar shi, misali wani dauki abincin shi, ka dauki yawanin kudin makarantar da zai karatun da yake a makaranta, ka rika biya. Wannan sune ayyuka na alheri da suke raya al'umma. Amma ka zo ka tara abubuwa, ka tara wanda kai da kanka baka san me zaka yi da shi ba. Duk mutumin da yake kula da maraya aljanna ta wajaba a gare shi. Abu Zurara ibn Aufa yuhaddisu an rajulin min qaumihi yuqalu lahu Abu Malik aw Ibn Malik, sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, yaji manzon Allah yana cewa man damma yatiman bainal muslimina fi ta'amihi wa sharabihi, duk mutumin da ya gayyato maraya kai tarayya da shi a cikin abincin ka ko abun shanka, hatta yastaghni anhu, wannan marayan har sai ya kai lokacin da misali ya balaga ya kai 18 ya huta daga cikin mareci har ka kai shi wannan matakin. Manzo Allah ya ce wajabat lahul jannatul batta, wannan mutumin aljanna ta wajaba a gare shi kai tsaye. Duk mutumin da ya dauki maraya ya kula da maraya, kake bashi abincinka, kake bashi abin shanka har ya kai inda ya kai, to wallahi aljanna ta wajaba a gare ka. Yan uwa musulmi, waɗannan abubuwa na abin da ya shafi kula da maraya aiki ne na kowa, wajibin kowa ne, kuma ya sa hannun shi. Abin da ka ga za ka iya yi na alheri ka yi, lokaci ne, dama ne, wucewa yake, rayuwa karewa take, ni'ima da kake ciki ba lalle bane ka dawama. Duk abin da ka ga yana faruwa ba lalle bane ka dawama. Dan abin da kika ga za ki iya, ki jure ki kanki kika ma. Alheri ne, Allah sai ya sanya wa ɗiyanki albarka. Allah ya kula miki da ɗiyanki, ya ba su kariya, duk inda suke Allah zai ba su kariya. Nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan, sai ya zamanto a gobe kenan za mu tashi ƙarin bayani akan abin da ya shafi marayu, sannan kuma da abubuwan da suke da alaka da ita wannan sura. Ai so idan mun kammala ta sai mu shiga sura ta gaba. Abin da muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa, na bari Allah ba mu iko bari. Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu, ya shirye da zuriyar mu, duk abin da ya tsanani Allah subhanahu wataala ya kama na sauke shi. Ni mai tambayar na jami'a ce aiwa al-fawa'idur ribawiyya, mutum ne ya amshi ko kuma ya ajiye kudin shi a banki, sannan akwai wannan abin da ake karawa a dalilin ajiyewa da kai kuna makamancin wannan, to wannan ƙari malamai suna cewa ba za a bar musu shi ba, kamar yadda ake cewa Bahaushe yake cewa raba mugu da makami wajibi ne, su ma raba shi za ka yi da su. Idan ka kawo sai ka samu misali titin Angonku, akwai wata shara ta dami mutane, sai a je a yi magana da masu manyan motoci da leburori su zo su kwashe wannan shara a basu wannan kudin. Wani aiki ne wanda yake na al'umma kawai za su amfana, a zuba kudin a cikin irin waɗannan abubuwa, shine abin da malamai suka yi fatawa a kai. Saboda an kai sadaka da su ba sadaka ba ce, kuma Ubangiji ba zai karɓa ba, saboda inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Misali ka aje miliyan 5 da ka je ɗauka, sai ka samu misali miliyan 5 innan da jika 200 misali ko 300, to wannan 300 ita ake magana, abin da ya hayo innan wanda ba naka ba, sai ka ɗauka sai ka bada irin waɗannan ayyuka da su. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.